إذا أعددتها أعددت الشعب الطيب الأعرافي كتما تشي مكرنتان مكرنتاتي سكن دبدا وأن إذا انكتا لجمع شكبات تربية وكا تربية تدى الأمة the society an gane ko yanzu idan aka ce ga wata mace guda daya wanda ta samu tarbiyya ta samu ilimi to wannan mata sai ta fita ta je gida na aure sai ta fi aya 10 wannan aya 10 nan za ta ba su tarbiyya ne aya 10 ta sai suka yi aure su ma kun ga sai suka tafi nasu gidaje suka fi aya 10 kowa zai tafi da me da ilimi da tarbiyyar da ya samu a wurin wa wannan mace uwar tasu haka ne to daga nan fa su ma za su aurar da nasu iyayen sai ku ga al'umma ta zama mai ilimi ta zama mai ainihin wato abin da ya dace a ce an samu dangane da ita kana fahimta to amma daga lokacin da al'umma ta zama to cewa babu ilimi a tattare da ita saboda me saboda matan da ke cikin wannan al'umma sun zama to jahilai ba su san komai ba akan abin da ya shafi addini ba san komai ba akan abin da ya shafi rayuwa da zamantakewa to al'umma za ta lalace al'umma za ta susuce al'umma za ta falfalce zai zamanto cewa wannan al'umma za ta yi zuwan kare karo fi barin ba ba za ta yi mutuwar kare a saura ba sallah ba wanka Allah ya tsare mu to saboda haka lalle ashe wato ilimi musamman ga ƴa mace a wannan zamani da muke ciki wani abu ne wanda yake da matukar muhimmanci wanda yake da ainihin wato kima da daraja wanda ya kamata a ce dukkan wani mutum mai hankali da ya kwana ya tashi zama wannan a kansa yake tunani yaya za a yi ya zamanto cewa ya tarbiyyantar da al'umma to tarbiyyantar da al'umma kun ba cikin komai yake ba a ce cikin baiwa iya masu ilimi a ce cikin baiwa iya masu ilimi ba ana nufin namiji kai ya karatu ba ba na nufin kariya ne ilimi ba muhimmancin karatun mace a cikin al'umma ya fi muhimmanci sama da karatun ɗa namiji kar ɗa namiji dama an san shi ta yake yi nema da kan je yi kija kija a yi gumurzu da shi ya shiga cikin ainihin wato mazaje a ba hammata iska a yi zagi a yi duka ba irin abin da ba a yi don a nemo wa iyalai halaliya amma ita mace ita ce take gida dai tare da ƴaƴan da aka haifa idan ba ta da ilimi bai za ta ba wannan mai yaya sai ku ga an waye gari yaro karami ya lalace saboda bai samu tarbiyya ba me yana samun tarbiyya uwarsa ba ta da ilimi jahila ce kun ga illa kenan an samu illoli da yawa to kafin shiga cikin mawdu'in kayan bala'i na daga cikin abin da yake da matukar muhimmanci mu sani shine darajar ilimin kansa kafin ma mu gano muhimmancin ilimin da ita iya mata ya kamata mu san menene darajar ilimin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fada mana daraja da falalan ilimi a wurare da dama cikin littafin sa mai tsarki Allah madaukakin sarki yana cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah madaukakin sarki yana daga darajar waɗanda suka yi imani daga cikin ku mu mummune ne muna da imani mun yi imani da Allah to Allah zai daga darajar mu amma kuma wanda Allah ya bai wa ilimi a cikin mu daraja wato darajoji ne da yawa ba daraja ne bane darajar masu ilimi a cikin mu'minai daban take sama da darajar wanda ba shi da ilimi a cikin mu'mini kamar yadda annabi yake faɗa ne cewa al-mu'min al-qawi ko خير واحب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير مؤمني wanda yake da karfi wanda yake da training a jikinsa akwai abin da ake cewa mora yana da ainihin wato karfashi na himma da zil a jikinsa to yafi alkhairi da soyuwa a wurin Allah kuma da mu'mini wanda shi kuma mai rauni ne bai da karfi solo biyo ne amma ba akwai imani amma sai abin da ya ce wafi kullum khair dukkanin su akwai alkhairi a cikin su a tare da su kwashe kin ga anan gurin da ki zamanto mumina wacce take jahila amma kuma ki zama non mumina mai ilimi wacce take cika bukata an kin fi bukata kuma mun fi bukata ki a matsayin ki ta mumina mai ilimi ina fata ana fahimta to ubangiji ta'ala ya daga darajar masu ilimi a wurare da yawa. Na daga cikin fadalar ilimi shine hatta shi kansa mai ilimin yana jin dadi idan aka danganta shi da ainihin wato ilimi. A ce malama wacce za ta ji dadi ko da ba ta da ilimi. A lokaci guda kuma jahili yana kyamar a danganta shi da jahilci, amma yana murna yana farin ciki idan aka danganta shi da ilimi, ko da shi jahili ne bai da ilimi ba. A ce ai malam wani. Saboda an ce mai malam, malinta an danganta shi da ilimi, malama wacce alhalin ba ta da karatu ko na kwabo, tana son haka, tana kuma jin daɗi, tana jin ɗaukakuwa a lokacin da aka ainihin wato kwatanta ta da cewa ɗin ita mai ilimi ce. So yan uwa masu albarka, wannan aya ta farko kenan. Aya ta biyu, Allah madaukakin sarki yake cewa idan mun tashi yin wasu ababe a rayuwa to mu lura. Allah sai ya kasa mu kashi uku. Akwai wanda shi zai yi fatawa, ma'ana shi za a yi fatawa, ma'ana shi ne malami. Akwai wanda shi ne zai yi fatawa, shi ne ɗalibi mai tambaya. Akwai kuma wanda shi jahili ne, shi ba malami ba ne kuma shi ba ya tambaya, jahili ne murakkabi. A cikin guda ukun nan, wanne ne za ki so ki kasance a ciki? Na farko dai ko na biyu? Shi ne iya inda za ki so ki zama, amma ba wanda zai yadda ya zama shi ne na uku. Na farkon waye? Shi ne wanda za a tambaya. Na biyun waye? Shi ne mai yin tambaya. Ashe ba zai yi cikin jahilci ba, inda zai tambaya. Na uku kuwa fa? Shi ne jahili. Shi ba shi za a tambaya ba, kuma shi ba ya tambaya. Da Allah ya ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun, ku tambayi mutana sune ahlal zikri wanda suka san al'amari, duk abin da ya taso to tambayi mutana wannan abu. A matsayina na miji wanda yake ina so in yi wani abu wanda yake da alaka da mamlaka na ofishin mace, me wannan abun? Sai aka ce sunan abun tuwo na masara da wani abu da ake hada shi sunan tamiya, wal alamiyar kuka, wal alamiyar kuɓewa, ko ma wasu iri ce. To a matsayina na ɗan miji wanda ba a ofishi ne yake, ban san yadda ake ba, wa zan tambaya ya ake tuka tuwo da miya? Zan je tambaye na miji ne ko ko zan tambaye mace ne? Mata zan tambaya, su ne ahlul zikri a wannan bangaren. Ina so in yi fito sunan shi zane ko sunan shi shuku ko sunan shi na hannu, sunan abokinmu na hannu ko ba haka ba? To saboda haka wa ya kamata in tambaya? Zan tambaye na miji? Wannan duka ya shafi mata ne. Abin da nake so in sani yana da alaka ne da wani nau'in sana'a mai zaman kansa. Kila waina ce nake so in yi, zan ciyar da mutum ɗari. Yanzu mai nake buƙata in tambaye masu tuya waina ko? In ce mutum ɗari da Allah hajiya, waina nawa ne zai ishe su, ta buhu nawa, loka nawa? Ina fata an fahimta. In na shinkafa ne loka kaza ko buhu kaza ko tiya kaza, in na masara ne kaza, in ta gero ce kaza, saboda kaza na kumbura kaza bai kumbura kaza na kai kaza zai yi kaza. Duk waɗannan bayanan wane ne ya sani? Masanin abun. Shi yasa su ne ahlul zikri. Ina da tambaya akan lafiya, akan kiwon lafiya, likita zan tambaya ko ko tela? Likita zan tambaya. Idan ina da tambaya akan yadi da yadda ake yanka yadi a danka shi zai tambaye tela ko? Amma tunda lafiya ce, wa zan tambaya? Likita. Ina da tambaya akan abin da ya shafi shari'a, wa zan tambaya? Alƙali. Ina da tambaya akan abin da ya shafi fiɗa, a likitan ma zan je in samu kowane likita ne? Sai mai fiɗa wanda ya shafi ɓangaren gani. To shi ne ahlul zikri da ake magana a kai. To wannan alama ce da mutane suna rayuwa cikin ilimi. Allah madaukakin sarki ya shirya da mu. Aya ta ƙarshe da zan kawo a wannan gabar ita ce shaida. Allah madaukakin sarki ya kafa kan kansa akan tauhidi, kaɗai tashi sanin ma waye shi. Allah ya kafa shaidu guda uku. Kun san waye shaidan farko? Allah da kanshi shi ne shaida. Shaida na biyu su ne mala'ikun Allah. Shaida na uku Allah bai ɗauko sarki ba, ko wani dan kasuwa ba idan ko wani gwamna ko dan majalisa ko wani mai kabi da ko masarake sai da koma shi ilimi Allah ce shahida Allah annahu la ilaha illa huwa Allah da kansa ya shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah wal mala'ikatu mala'ikuma sun shaida haka su ne shaidu na biyu sai ce wa ulul jahi wasu makami wa ulul mali suwa ce wa ulul ilmi ma abuta ilmi su ne mataki da uku su ma sun shaida qa'iman bittas kuma ga yan uwa masu albarka lalle mu gane cewa ilmi yana da daraja ilmi yana da kima ilmi yana da falala a ko ina da ina sai wata rana aka samu sabani na canjin mewu tsakanin ilimi da hankali ake sa'insa ake jayayya wai wane ne ya fi daraja wane ne ya fi falalar tsakanin hankali da ilimi ilmul alimi wa aqlul aqil ikhtalafa man alladhi fihi ma qad ahraqa ash-sharafa فالعلم قال انا احرصت غايته والعقل قال انا الرحمن بي عرف اصبح العلم اصطاحا وقال له بعين الله في قرانه تفقه بان للعقل ان العلم سيده وقبل العقل راس العلم وانصرف العلم العنكلي في اخي جايه ويوعي في درجه ويوعي في فلله ويوعي في دوبه علمي يشكي ai indai ana maganan falala ne da daraja da daukaka ni ilimi idan aka zo gare ni sai a shafa fatiha kai wani ne nake da daraja hankali ce a ina ai ban yadda ba ni ne nan nake da daraja sama da kai domin dawa ake sanin Allah idan mutum bai da hankali zai san Allah haka ne ko ba haka bane an ce maganan mahaukaci a titi ya san Allah ai bai sani ba yanzu nan bari mu kusanta muku ba mu kanmu da muka zo nan ai da ba mu da hankali ba za mu zo masallacin ba alama ce ta mura da hankali a tattare da mu da muka zo dakin Allah ke ce ni Allah Rahman bi urifa dani ake sanin Allah gaskiya fa hankali ya zo da wuce ko za a yi san Allah da ce ba walwa ba hankali aya a san Allah ba hankali wani lokaci Abdul Hayy Yusuf wala Abdul Hayy Yusuf nani janna na Sudan ce san kai ziyara a asibitin mahaukata kawai sai suna ofishin shugaban asibitin sai suka ji wani mahaukaci a asibitin yana cewa ana rasulullah wai ni manzon Allah ne sai wani mahaukaci a gefe yana ce masa kaza kai makaryaci ne da wanke ya ce ana rasulullah sai wanda ya ce an ce kaza sai suka ce masa kaga wannan ya yi hankali fa sun kira shi ya gano ma wannan karya yake ya za a mutum ya zo ya inda an in annabta ya ce shi annabi ne tabbas ba shi da hankali har yanzu shi ko wannan da yake cewa kai makaryaci ne yana masa raddi wannan da alama ya yi hankali ya kamata a ba shi da a sallame shi daga asibiti ya warke ha suna ta zama dai haka shi dai likita yana da riya yana dan burbushi yana ta magana sai dai suka ce ya kamata a ba wannan dama mana azumi me yasa yake ce ma wannan kaza a kira shi kan wannan sai ce ana rasulullah wannan sai ce an ta kaza sai aka kira wanda yake cewa an ta kazzabda aka ce me yasa kake ce masa shi makaryaci ne in ya ce shi annabi ne mana shi manzon Allah ne budan bakinsa sai ya ce ana ma arfaltuhu ya ce ban aiko shi ba ai ba ni na aiko shi ba kun ga ashe yana nuna cewa shi shine Allah wannan yayi iddiyayin cewa shi annabi ne wannan kuma yana cewa ni Allah ne ban aiko ka ba ashe har yanzu akwai akwai dai sauran nuna aka ba lalle ka to saboda haka wato lokacin da hankali yake cewa ilimi dani ake sanin Allah to ai hankali yayi kokari kwarai da gaske to amma da ilimi ya ji wannan bayani na sai ilimi ya ja da baya da baya. Me yasa Hausa suke cewa ja da baya da baya da rago ba tsoro ba. Idan akwai rago a gidanku sai kika zo wurin ragon zaki ba shi abinci ko ruwa sai kika yana matsawa da baya da baya. Ya zaki ya ke ai matsawa zaki ki ba gurin ba saboda wannan matsawa da baya ne ki me zai zai tunkuri ne ba. In kika kuskure kika je ba ki kula ba zai tunkuri ki yanzu nan. Rago in kina zuwa wurin shi yana matsawa da baya to karki ta karki je wurin. Sau da aka ce ilimi ya yi irin wannan fa asbahal ilmu ifsaha sai ilimi ya ja da baya da baya wa qala lahu zai kawo wani naushi ne ya ce wa hankali bi ayyina Allahu fi qur'anihi tasaffa da ni ilimi da kai hankali wane ne ni da kai din Allah ya tabbata kansa da shi cikin qur'ani wace ce za ta iya kawo min aya ɗaya da Allah ya tabbata kansa da ilimi da kai hankali a cikin qur'ani aya dai tun daga farkon Qur'ani har ƙarshen sa a hankali Allah ya siffanta kan shi da hankali wace ce za ta iya kawo wannan aya ni ko zan ba ta kyauta duk wacce ta kawo aya ba ba akwai aramiyya ba akwai aramiyya ko a kawo mu aya duk wacce ta kawo wannan wayar da ake ɗauka ta zama tsada ka ce na yi kyauta da abin da ba ta hau ko ba ki taɓa samu ba amma ina inda Allah ya siffanta kansa da ilimi wannan burge ko ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan fa'alam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbik kasalan ayoyi burjik kun fito shirin maka je wa cikin qur'ani wa kana allah bi kulli shay'in alima inna allah alimun bi dhati as-sudur kasalan dewa burjik allah safarta kanza ilmi ko da aka da hankali yaji wannan zance kawai sai ya sun fiyar da kansa ya sumbanci boshin ilmi ya san da kai ya miƙa wuya ya tafi ya ya san cewa ilimi yana gaba da shi sai ka ilimi abu ne wanda yake da daraja yake da falala Allah mulkin sarki ya daga darajar masu ilimi kamar yadda na karanta wancan aya ya fa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah mulkin sarki yace kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun shin wanda suka sani da wanda ba su sani ba su gaba dai tambaye su zai ake jahili da bai ilimi su zama da bai zama zama ba haka kuma yadda Allah ya ce ne wa ma yastawi al-a'ma wal basir za su taɓa zama ɗa da mai gani da makahu su zama ɗa za su taɓa zama ɗaya ba za su taɓa zama ɗa wala zillu wala al-ardh ba su taɓa zama ɗaya ga inuwa can kuma ga rana a ce ɗaya ne wannan na inuwa wannan na rana su zama ɗaya ba zai yiwu ba wannan na cikin zafi wannan yana cikin AC ba zai yiwu ba ita fata ana fahimta hari da baki ba zai yiwu ba dogo da gajere ba zai yiwu ba mai kiba da siriri ba zai yiwu su gaba ɗaya ba duk daban daban ne kana ka ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ba za su taɓa zama ɗaya ba hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din duk wanda Allah ke nufin sa da alkhairi to sai ya fahimtar da shi addini ya ce ƴar uwata idan kina cikin tafarkin neman ilimi kike san cewa alama ce ta Allah na san ki yana da kanki da alkhairi ki nemi ilimi ki zama cikin wannan alkhairi na Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan nasoshi da na karanto su a gurguje sun hada da maza da mata ne cikin tafarkin neman ilimi saboda ba ya ke banci maza zalla bane ba kuma ya ke banci ainihin wato mata kadai bane gaba na biyu wato neman ilimi wajibi ne akan mace musamman cikin abin da mace take bukata abin da mace take da bukata zuwa gare shi ya zama wajibi ce mai ilimi a kansa ya zama dole mace ta nemi ilimi akan abin da ya shafi inganta aqidar ta a matsayinta ta musulma mai aqida ta ahlus sunna wal jama'a ta nemi ilimi akan abin da za ta gyara ibadarta ta san jinin haila ta san jini na biki ta san jini na ciwo ta san ainihin wato yaya hukuncin hukuncensa yake ta san yadda za ta samu ilimi na mu'amala da mijinta samu ilimi na mu'amala da abokan zaman ta a gida, mu'amala da makwabtanta, mu'amala da iyayenta, mu'amala da ƴaƴan da ta haifa. Dole ne mace ta samu dukkan waɗannan ilimomi waɗanda tana buƙatar su a rayuwarta. Wajibi ne mace ta samu ilimi na hukunce-hukuncen tsarki, yaya ya kamata ta yi tsarki na yau da kullum na ibada, yaya ya kamata ta yi tsarki na ainihin wato janaba, yaya ya kamata ta yi tsarki a lokacin da wani lalura ya same ta, yaya ya kamata ta samu ainihin wato ilimi na azumi matsayinta na ɗiya mace, ta samu ilimi na zakka domin Allah zai ba ta dukiya, za ta hidda zakka, za ta san menene hukunce-hukunce, suwa ake ba, menene ababen da ke da alaƙa da wannan, musamman hukunce-hukunce da ilimin da ke da alaƙa da aikin haji. Domin wata rana za ta samu kanta a cikin alhazai, an fahimta, ta san irin wannan ilimin, sannan kuma ta san hukunce-hukuncen iyali, ya ake samun ta, ba daga an yi aure ake zuwa aka kai mace gidan mijinta sai ta fara aman jariri ba, a'a, ya ake samun ta, menene hukunce-hukuncen shari'a da ke tattare da wannan. Matan sahabbai Allah ya ƙara musu yarda sun kasance suna himma wajen neman ilimi, suna ƙwazo wajen neman ilimi, ba sa wasa, har ma sai da Nana Aisha malamar cikin gida mai gaskiya ɗiyar mai gaskiya, al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawatin ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha take cewa ni'man nisa'u nisa'ul ansar, jira da Aisha tace madalla da mata matan sahabbai matan Madina, haka tace madalla da mata matan Madina, lam yamna'ahunna al-haya an yatafaqqahna fi ad-din, tace kunya bai hana su fito su nemi ilimin addini ba. Matan Madina haka suka fitowa suna zuwa majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace kunya bai hana su fitowa su nemi addini ba, amma mu anan sai ga kunya nake ji wallahi a ganna da hijabi, ina jin kunya a gara rike takardu, ina jin kunya a ganna da jakara je makaranta, yanzu sai a ganna da niqabi, wa ya ce sai kin sa da niqabi, ki fito ki shiga da kamala ko ki je ki zauna ki nemi ilimi, an fahimta. Saboda haka lallai mu kula, neman ilimi ba abu bane da za a yi wasa da shi, idan har matan sahabbai a wancan lokacin da babu ababe na zamani na ci gaba, ba waya, ba kaza, ba kaza, ba kaza, duka sun fito sun nemi ilimi, to ina ga mu yanzu da muke zamani na karni na 22 wanda ga wayoyi nan, ga Twitter nan, ga TikTok nan, ga Facebook nan, ga dukkan tawasulul ijtima'i da ake da su, waɗannan kafafen sadarwa na zamani akwai su, kuma akwai malamai ana karantarwa, akwai majalisoci na malamai. A wancan lokacin ba Annabi ne malamin shi kadai, amma suke zuwa su nema, sai bayan ya rasu aka rika samun wasu daga cikin sahabbai tana da majalisoci. Amma yanzu dan Allah tambayan da zan muku shi ne, hai dan mani, a wannan anguwa ta gonar zogale malamai nawa ne, malamai nawa ne a hai dan mani, malamai nawa ne a karamar hukumar Igabi, malamai nawa ne a karamar hukumar Kaduna ta Kudu, kananan hukumomi guda 23 da ke jihar Kaduna guda nawa ne malaman da ke ciki, kananan hukumomin nan da suke cikin jihar gaba ɗayan su malaman nawa ne a cikin jihar, a cikin jihohin Najeriya guda 36 malamai nawa ne, kananan hukumomi da muke da shi a Najeriya guda 777 guda nawa ne malaman da ke ciki, wannan Najeriya ke guda nawa ne a Nijar, guda nawa ne a Ghana, guda nawa ne a Burkina Faso, a Kamaru, a Chadi, wannan ya muke Afirka ke ba, wasu daga ciki ma Malik South Africa, Ivory Coast, Guinea, Conakry, Guinea Bissau, duk waɗannan ƙasashen suna a bar yankin ma Afirka, a koma yankin Asia, Malaysia, Indonesia, an gane ko Uzbekistan, Tajikistan, Pakistan, India, a sanin tam-tam ɗin nan su ma, a bar yankin a koma yankin Larabawa, an fahimta, su ainihin wato Masar, duk da Masar tana yankin Afirka ne, amma tun da muna maganan yanki ne kawai yankin Larabawa, Kuwait, Saudiya, Bahrain, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, duk ga su nan, a koma yankin Turawa, America ta tsakiya, America ta kake ko ta ina da sanan ba inda babu malami saboda babu inda babu addini musulunci. Yanzu muna da uzurin rashin neman ilimi. Wata rana muna karatu da malaminmu a makaranta ya ce yana da aji idan aka tashi. Domin ɗalibai suka neme ba da dama a sake wani zama akan karatu ce a yana da ɗalibai ne da karantar mata. Mata daga ina ta waya suke karatu, shi yana Madina su kuma suna Riyadh babban birnin Saudiya. Za su haɗu mata uku hudu sai su sai katin waya, sai su sa a katin a wayar wata sun yi karo-karo riyal biyar biyar riyal goma goma an sai katin da zai ishe su awa sai cur ana ba sai a lola a wayar wata shi kenan, sai a bugo malama sai a sa wayar a hands-free su kuma sun kewaye wayan kowace da littafin da ta bude. Ana shi kuma zai fi karatu yana Madina su kuma suna sauraron karatun shi a waya yana musu bayanin littafin. A haka ake neman ilimi. Kin taɓa yin haka? Ko yin sere ko malam flashi shi malam zai kira sannan ku tambaye malam. Ko ba kai ba ne kuma yawan malam flashin da daddare da tsakar dare da rana da safe ko yaushe ma flashin ake yi. Mala yana tare da iyalansa baya tare da koyaushe kira a cikin a haɗa malam fada da iyalai shi malam zai fara yana bayanin wallahi fata wa ake yi bala ya bari Allah ya shirya da mu. Saboda haka matan sahabbai sun ɗauki wannan da muhimmanci, suna neman ilimi kuma kunya ba ta hana su su nemi ilimi. Gaba na uku shine ita mace mai ilimi ita ce tushe na ainihin wato ingantaccen iyali wajen kafa tubali na ingantacciyar iyali. Ita mace ita ce wannan tushen. Kamar yadda ɗazuna karanto baiti da wani mai hikima yake cewa al'ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'aban tayyib al'araq, wato ita ce makaranta ta farko ita uwa ga 'ya'yanta. Ita ce makaranta ta farko duk lokacin da ya zamanto mace ta samu ilimin addininta ko za ta zamanto cewa iyalin da take ciki ma za su taso ne akan natsuwa da fahimtar addini. Wani daga cikin magabata yana cewa uwa ta ƙwarai ita ce mafi alkhairin makaranta wadda idan har ka samar da ita to ka samar da al'umma ne wanda yake ainihin wato mai haɗin kai wadda take mai ci gaba. Ita mace wacce take tana da ilimi to abu na farko da take farawa karantar da ayoyin Al-Qur'ani, tana karantar da ayoyin Al-Qur'ani, tana karantar da ayoyin dabi'u na ƙwarai, tana karantar da ayoyin ibada, tana kuma ainihin wato tsare gidanta daga waɗansu ababe na kauce-kauce waɗanda suka saba wa shari'a, waɗanda suka saba ma dabi'u marasa kyau. Ana a gidan nan ba a kallon fina-finan ba, a wannan gidan ba a shiga da ƙaranci, a gidan nan ƙawayen banza ba sa zuwa, a gidan nan ba a kaiwa ƙarfe biyu ƙarfe uku na dare ana kallon fim. Ina fata ana fahimta duk wata shi da bai umar ta ce ba a yi a irin wannan gida. Imam al-Bukhari Allah ya ji ƙansa da rahama, Muhammad bin Isma'il al-Bukhari wato yaro ne wanda yake ɗan ƙarami maraya yana cikin halin maraici na ƙanƙanta ya rasa ganinsa ya makance. Amma uwarsa ta zamanto tana da naci wajen addu'a da roƙon Allah, tana addu'a tana kuka tana ƙanƙan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kawai sai ta kwanta bacci ta mafarki, sai ta mafarkin cewa ga annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana ce mata Allah ya maido da ganin ɗanki saboda yawan addu'ar da kike yi. Kun gani addu'ar uwa da tasirin ta a ɗanta, ashe kin ga ke ma addu'ar ki ga ɗanki ba a bar wasa ba ce. Yanzu nan babu wanda mai san Imam Bukhari ba a cikin ga su malam nan sai sha muku bula da Islamiya ko Imam Bukhari Bukhari ne ya ruwaito shi ko kake karanta hadisi a jerawar Bukhari kun fara kun haddace kun san to wannan Bukharin uwarsa mace ce ita jahila ce da ba za ta yi addu'a ba da za ta yi da rama a Najeriya ne da kana nan ta aje shi yana da labar akan traffic light yana galaba ko mun samu sai maka idan shi akwai ya maka ci ana bara ko ba ka muke yi ba Allah ka sa ta samu mutum kawai sai zaman babara shi a su ba haka bane sai ka wannan uwa aka ta tashi sarka yin addu'a tana roƙon Allah bi tadarru wal khushu Allah kuma ji roƙon abinda aka roki Allah wallahi Allah yana amsawa kuma Allah ne yace ud'uni astajib lakum ko roke ni zan amsa muku zan amsa shi sa addu'ar iyaye tana da tasiri ga iyayensu shi sa nake kira gare ku iyaye ku ta faɗin alkhairi ga yaya kuma ku rika zagin su ku faɗin maganganu marasa kyau wanda za ku iya faɗin addu'a mummuna ga yayanku ya zama daidai lokacin karɓan addu'a ne wallahi sai Allah ya amsa a cikin zaman da sun lalace ku kiyaye addu'a ku ta zama tuta kwarai idan aka dace da lokacin karɓan addu'a to sai Allah ya karɓa shi ku ga yayanku zama tuta kwarai wani mai hikima yana cewa isfadu lisanaka an taqula fa tubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiqi kare harshen ki kake magana da za a garce ki da wannan magana saboda ita bala'i yana tattare da abin da kika furta kin ki ne ko kike je dai shege yarinyar nan sai ta zama shege lalata ce ta addabe ki ta hana ki takar mace na da ciki tana tsine wa cikin ni shegen cikin nan ya ishe ni wallahi kaza kaza kin gama tsine wa dan tun yana ciki ma bai fito duniya wannan kurakure ne wannan yaron Allah ya wada ranka da haihuwa ka ba raba ranka wal a daidai bane shi addu'a kin ci yayi laifi wato ni ne kai mutumin kirki ne sai ka nuna min cewa kai dan albarka ne ko shine kai haka zaka ya san fara kin da amma kuma kina farin ne kalmomi na kwarai haka ake zo nan dan albarka ngani akwai wasu kalmomi wanda ba daji ba ne wato saboda tsabar taurin kanka za ka nuna min kai dan babanka ne ko misali a yi dama dan waye kai dan baban shi wasu kalmomin za a iya faɗin su badiru ne a kan zage-zage da mace sai mun kiyaye jama'a kan mu furta abin da zai zo ya dace mu domin shi Allah idan kika roƙe shi zai amsa haka Allah yake saboda kina uwa kika yi addu'a Allah zai amsa kika wadanci baki haka ne ba akwai wata mata ta ainihin wato biyo ɗanta yana gudu tana tsine masa tana zage shi ta ce Allah ya kakkarya ka aka mata faɗa ta bari wallahi kuma wannan abin da ta faɗa Allah ya ji lokacin amsan addu'a ne wallahi wallahi ku suka amsa yaron nan ta manta ma abin da ta yaro ya girma har yi hankali yayi karatu yayi jami'a wallahi suna aiki da ubansa sai wannan gidi kawai rubu zo masa gaba ɗaya kuma magana shi ko bai mutu ba duk ya kaka yadda sai kino shi ne abin da ya fara da ku ku ci yayi wani lokaci ba ci ne da yawa da cikin cututtukan da ke damun al'umma kun ɗauka ciwo ne na fi sabilillah yawanci kan mun baka ne yake damun mutane wallahi ba ci ne aiki ko yarki a zo a yi ta ciwo ana magani ana wahala amma kan mun baka ne ke damun su kusan yau kun gama musu haki kun gama ci ne musu wani lokaci kun kalle su ma kallo na sha'awa da birgewa ba ku ce tabarakallah masha Allah ba shi ke nan yaro sai ta rashin lafiya kin haihu kin ɗauki hotel jaririnki kin ko kin manna wallahi bibi na an san hotel ɗin an haihu ba kowa ne zai gani ya manake addu'a da an kalla kai wannan yaron ya bige ni kai kin ga wannan yaron wata can ba ta san ki ba ba ki san ta ba ba ki taba ganin ta ba ta ɗauki hotel ɗin ki ko ɗarki ta sa a tsata tsirka kawai saboda ɗan ya mata kyau ba ta sai masha Allah wani kuma wanda yake kawance da wannan za su ga wannan hotel su ma a za su ce masha Allah ba kuma ɗan ki za a ta kallo sai ki ga yi ƙarshen lafiya ko yan ce ta ciwo haka mai yake damun ta amma tun kan mun baka ya riga ya kama da masu yi ko da ku daina ku daina sa hotunan ku a status ku daina sa hotunan ƴaƴanku, ku daina sa hoton kaza hoton kaza hoton kaza da sunan wai kaza, sai abin da ya burge ki ce tabarakallah masha Allah. Kun gani ko wata amarya ana aurenta aka haɗu za a yi reception ga miji ya zo da aka kazo aka kira wai a zo a yi wa'azi a yi nasiha a ci abinci ana cikin wannan taro kawai amarya ta kama lalube ta gaya wata fa babu ta gani ta makarci a cikin taron walimar aurenta ta makarci wannan ne aka daga ba ta gani sai dai ta taba ga mutum a kusa da ita ba ta ganin shi ido a buɗe bululu amma ba ta ganin komai ta makarci to uwar tana zuwa islamiya ne sai ta gano ko dai kamun bakari ta ce kowa ta je ce alwala a cikin wanda suke ɗakin taron nan don an zo da amarya ne tana gani aka yi alwala kowa ya wuce kalla amarya ce tabarakallah masha Allah tabarakallah masha Allah ana kafara duk yan taro gaba da kaf aka kare amarya tana nan a makarci ba ta ganin komai haka aka gama taro to miji ga mata ta makarci amarya ba ido ya ce shi yana son da haka inda da ido ya suta kuma ko da aka ɗora aure ma da ido yanzu ne jira mata zai yi haƙuri aka je neman magani aka je can aka je nan aka yi sama aka yi ƙasa ko ta ina duk wani lungu da kwararo da saƙo ba inda ba je ba ana neman maganin makanta amarya ba ba mai ta makarci na idan abu ɗaya ta raɗau haka amma ba ta ganin biyo ya makarci to sai aka zo garin neman magani sai aka faɗo hannun wani malami masanin addini malamin sunna yake gaya musu wannan matsalar matsala ce ta kammun baka ta al'ain tabbas alamu sun tabbatar sun nuna haka saboda haka ko dai a gano wacce ta yi wannan ko ya yi in namiji ne wanda ya kammun baka ɗin a yi amfani da wani ɓangare na ko tufafinsa ko na jikinsa wani abu ne da ya taɓa ya yi tasarrufi da shi ita ma a yi mata magani da shi ko kuma idan wanda ya yi mata wannan ɗin ya mutu amma in dai ba haka ba to ba za ta kowace ba in kuma tana kasu da zuwa aka san yayi ba zai sani yanzu duk wanda suke cikin taro da wanda zai ganci wanda zai ganta ya ga ɗan da ke ga koma wani waye yake ka san ya ce tabarakallah masha Allah kuma kin san adadin waɗanda suke ganci akan hanya da kika fito kika nuna tsareci ki misali ko kika nuna danci ba tare da addu'a ba to haka fa aka yi wallahi kika hakura dole kin zuwa san waye ta zauna a gidan mijin nata cikin makanta haka aka yi rayuwar aure aka yi shahar al'asar aka yi amarci wata ɗaya wata biyu wata uku shekara aure kawai sai da haihuwa masha Allah makauni ya ce haka ta haihuwa ido a kuma wani haihuwa tana zaune lafiya da zuri'a sai da Allah ya ba ta yaya hudu a gidan mijinta ba ta gani sai da jagoranci wata rana kawai tana kwance sai ta farka daga gado tana bude ido kawai sai ga ido ya bude tana gani ido ya bude tana gani ya aka ta gani in za a yi wa zungoron sallan bani malam sai mu ƙara ko tun da ba su zo da yawa wala ce a bari wata shekara sai mu ƙara za ku riƙe ne dai nan baka ta ko a cika ba to shi ke nan kawai ce ta farka saboda murna wa za ta fara gaya ma kuma gani mama ta ce kira sai kuwa ta daga wannan mama ta gaya wacce ta ido ya buɗe ana daga wayar uwar sai ta ji wanda ya ɗauka wani ina mama yana kuka mama ta mutu uwar ta rasu ashe uwar ce ta yi mata kammun bakan da kanta da ta gani tun a gida take kwalliya ta burge uwar ta ce masha Allah ta baraka kuma ta sa kowa ya alwala ta manta da kanta ita kanta ba ta yi wannan abu shi ke nan Allah ya sa abu sai tunda sai aka shekara hudu a wace aka kai haihuwa hudu uwa ta dawo yadda matsala sai da uwar ta mutu shi ke nan tana mutuwa ido sai ya bude a shewar cin damu su sura ka mu kiyaye an gane ko mu kiyaye kar mu yadda mu jefa kanmu cikin fitina da ƴaƴan da muka haifa cikin bala'i ina fata ana fahimta domin ita magana da kuke kallanta to haka take zuwa ce zarar buru ce saboda wannan mata uwar Imamul Bukhari sai ta ga Annabi Ibrahim yana mata albishir cewa Allah ya maido da ganin ɗanta saboda addu'ar da take yi addu'a idan ana yi Allah yana amsa an fahimta addu'a Allah yana amsa shi yasa lalle mu rika yi wa iyayenmu addu'a jama'a kuna jigo mu rika yi wa iyayenmu addu'a ya kudaya iyayenmu suna da rai ko ba su da rai mu rika musu addu'a in suna da rai Allah ya ƙara musu rahama ya ƙara musu lafiya ya ji tausayinsu ya bude musu hanyoyin arziki a ba su da rai Allah ya jikar su Allah ya ramshe su Allah ya haskaka makwabcinsu Allah ya sa suna cikin dausayin aljanna ire-iren waɗannan addu'o'in domin yana da tasiri ƙwarai da gaske akwai wani malami a wani gari da ake ce masa Nasim a Saudiya to suna da makabarta a Nasim ne sai malamin ya kwanta bacci sai ya mafarki ga gawawwaki nan suna fitowa a cikin kaburbura suna ka kiran sunan wani wane ina kake mun yi mijin dinka wane ina kake mun yi maka mun yi mijin dinka sai da ya mafarkin na so sai fara bincike wane ne mai wannan suna a ƙarshe dai ya je samu wani matashi wanda ba mutumin kirki bane ba amma shi ba wai mugu bane amma kwata kwata bai da alaka da addini kawai shi musulmi ne kawai inda lokacin sallah yayi ya sallah wani lokaci yayi a makare haka ne kawai yake abubuwan shi yana zuwa da zai kina abokanansa a zauna a cikin hira ana tattafawa ana cashewa sai aka yi karfe kaza na dare ana harkoki je ba baci da ya gaji sai yake tambayansa kai ne wane wane kaza ce ni ne wane wane kaza da cikakken sunan da ya gaji a mamaki gawoki suna kira ya za a yi ya ce me alaƙar ka da makabarta ya ce bai da wata alaƙa ya ɗan da makabarta kuma ya ce kire tunani ya ce kai bizzat ma makabartan nan ta Nasim ya ce shi ba wani abu alaƙa shi da makabarta ko an rasu a ran ayyaraka makabarta ya je gawa ya je zana'ida can dai sai tuno amma fa bayan malamin ya faɗa masa abin da ya gani da ya kasciya shi bai da wata alaƙa sai ce to abin da ya sani ke maka magana na yi mafalki ka gansu ka ji ka ji abin da gani mafalkin nan na yi shahansu uku makabartan nan gawoki na fitowa suna kiran sunanka cewa sun yi bisin daga kawai sai ya mutu da dariya ya yi dariya shi wannan matashi ya ce ba fa wani abu ne fa in dai wannan ne fa ya ce shi fa kawai bai da lafiya ne da ya je ganin likita sai aka ce cholesterol ya masa yawa aka ce dinga exercise sai yake walk a hanyar tafiya kafa ya motsa jini sai yake bin hanyar makabarta in ya je in zai dawo haka amma duk sanda zai wuce sai tsaya makabarta ce assalamu alaikum ala diyari minal muslimin wal mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al afiya sai wuce iya tashi dawa ma haka wannan sallama da ake yi a makabarta kawai yake in zai wuce ya dawo ya ce likita ya ce ya wata ɗaya ba bashi sai da ya gama wata ɗayan nan ya koma likita aka sake auna shi aka ce ya samu lafiya to zai daina to shi ne suka rika fitowa suna cewa suna mutun ɗinsa addu'ar da yake musu in zai wuce ta cikin makabarta kun ga mahimmancin addu'a ga mamata ora ka sokkiwa na ce ba ku labarin wani yaro wannan yaron uwarsa ce ta mutu da uwar ta mutu ka kai ta makabarta da ya dawo an gama irin zana'ida masu yi wa su mai ta'aziyya da waye an yi dan kwanciyar da zai kawai sai ce doke shi kawai sai mafarkin ga uwarsa a cikin wuta tana ci balbal ana mata azaba a cikin kabari. Wannan kissa ce hakikiya cika ba wani labari na nuna zo mu ji da wancan na Nasim da wannan da nake fara babu duk abin da zan fara muku daga cikin ga uwarsa tana ci da wuta ana mata azaba hankalin sa ya tashi ya farka ya dauka ne kawai azzaqu ahlamin ne idan mafarkai ne yake kawai na rudin shela da ya sake wani baccin ne mafarki ya ƙara ganin ta cikin azaba ha sai fara shan jinin shi ya ƙara yin mafarkin ta karo na gaba sai ƙara ganin ta azaba yace wannan ba abin da za a shiru bane sai ta gurin liman wurin malamunsu Allah sarki malamin kowa sai yana da matsala zai dubo shi shi aka rawa sallahu ta ji ba abin da na gani ga shi ga shi ga shi ga shi ga shi ga shi ga abin da na gani sai malamin ya ba shi shawara ya ce to ina baka shawara kai sai mu manke ka addu'a ba abin da kake bukata irin addu'a kai ta mata addu'a tun da jini ba za a je a ce wani a duba kabarin da a gani ba ko ba haka ba sai mata addu'a yace to shikenan ya dauki shawaran malam sai ya dinga yi wa mahaifiyarsa addu'a yake cewa wallahi duk wanda zai mafarkinta to sai yayi mafarkinta a cikin azaba shi kuma duk sanda zai tuna sai in Allah ya mutunta shi wallahi bai taba daina mata addu'a addu'a shi kuma yake mata bai daina ba bai daina mafarkinta a azaba shi kuma bai daina addu'a yana ganin ta azaba yana yin mafarki yana ganin ta azaba yana addu'a kai yana mafarkin ta azaba shi kuma yana kamar jajiya wajen yi mata addu'a akan Allah ya rabu ya ce wallahi sai da aka shekara takwas da mutuwar ta shekara takwas da mutuwar ta in dai zai mafarkin ta a azaba zai ganta shi ko bai daina mata wannan addu'a ya ce sai bayan wannan shekara takwas din wata rana ya farka yayi mafarkin ta sai ya ganta a cikin nima ya ganta a cikin nima ya ce mama ya na ganci a wannan hali ya Allah ya rike ta ce Allah ya gafarta mini Allah ya gafarta miki ya ake ya gafarta miki ta ce da addu'ar da kake min ya kai dan amma farki ce da addu'ar da kake min Allah ya gafarta mini yace kai ke ko mama me yasa Allah yake miki azaba tsawon shekarun nan wannan da kike aikata wa Allah sai ta ce saboda kai da son zuciya tace dan uwanka wane dan kishiyata nace zuba ruwa a nonon da zan bashi in hada nonon da zan ba dan kishiyata da ruwa kai kuma ban baka nono ki dirmo lafiyayye akan wannan Allah ke min azaba tsawon shekara ta fasana saboda tsabar kishi da zalunta dan kishiya Allah ke mata azaba saboda ku ji tsoron Allah wadansu ana mutuwa mun musu yaya wasu kuma ana fita a gida abin musu yaya ki ji tsoron Allah ki riƙe yayan mijin ki duka yayan ki ne kar ki zalunci wani a ciki kar ki bambance tsakanin dan ki da dan wata ki ce wallahi wannan ake mata azaba amma me mahallin shahid addu'a nan da ta zama tai tasiri har Allah subhanahu wataala ya fi ma wannan mata saboda haka ku kalli yadda ilimi ya janyo mahaifiyar Imam al-Bukhari addu'ar ta da dogewa akai yasa ya dawo yana gani wanda da can kuma ya bakance abu na hudu a gurguje ainihin wato misali a takaice na irin wato matsayin ilimi dangane da ra'ayi mata idan zan buga misali akan irin wannan babu da wani babban misalin da ya wuce na Aisha Allah ya kara mata yadda da na Aisha Allah ya kara mata yadda ta kasance daga cikin mafi ilimi mana cikin matan sahabbai masu ilimi kai ta fi maza da yawa daga cikin sabon manzon Allah ilimi ne da fara da Aisha yarinya ce har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ba da wuce shekara 17 zuwa 18 yarinya ce amma tana da ilimi an fahimta saboda tana daga cikin masu ilimi a sahabbai tana da ilimin addini na fiqh, tana da ilimin hadisi, bal ma kusan kitace ta hudu ko ta uku in bambanta ba cikin mafiya ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, cikin mutum biyar da su fuka kowa ruwaito hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Manyan sahabbai, ina ce manyan sahabbai fa har da babanta Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda, suna zuwa wurin ta neman ilimi, suna zuwa gurin Nana Aisha fatawa akan ilimi. Idan ba ta da ilimi za a zo gurin ta? To da ka dole ne ke ma ki tashi ki ilimi yake yar uwa. An gane wannan ko? Ga shi nan ta ruwaito hadisai da yawa wanda maza da mata duk sun amfana, kuma ban gushe ba, muna cikin amfanuwa da ainihin wato wannan ilimi na Nana Aisha Allah ya kara masa yadda. Ka bari ga muku Nana Aisha fa likita ce, banda ma ilimi har likitanci ta iya, likita ce. Har aka taba tambaye ta ya ake ta samu ilimi na likitanci? Ba ma mamaki ya kema mamu akan ilimi da kike da shi na addini, saboda mijinki shine Annabi kaza 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 kaza, amma ya aka kike samu ilimin likitanci? Tace ai lokacin da Annabi zai da lafiya ita sai ta jinyar shi. Idan an zo duba manzon Allah sai wani mai ce inda za a hada kaza da kaza, Annabi ya shaki da zai samu waraka, sai kuma tace sai dinga rubutawa. Aka ka tara ilimi a rubuce, kaza na maganin kaza, kaza an hada kaza da kaza maganin kaza, kaza na maganin Nana Aisha jira da wannan ilimin. Ilimi ɗaya da zan faɗa muku da haka na magani shine ciwo. Idan aka ji ciwo yana zubar da jini, to ba allura aka yi ba, ba wani abu za a yi ba, misali jinin ya ki tsayawa. Nana Aisha ita ce aka samu wannan ilimin aurenta, a samu ainihin wato kwalli ko toka na wani tsumma ko abu ka za a ƙona shi a ɗauko abin a sa a wannan mulkin, gaba ɗaya jinin zai tsaya zai kame gaba ɗaya ya bushe. Daga wurin Nana Aisha aka samu wannan. Tana da ilimi ba jahila ba ce, saboda haka har sahabbai suna zuwa neman ilimi a wurinta. Na daga cikin misalin namuzin da zan bayar, wata daga cikin magabata Shifa bintu Abdullah Allah ya kara masa yadda, tana daga cikin mata masu ilimi. An gane wannan ko? Sai da Umar ɗan Khattabi Allah ya kara masa yadda ya sanya ta, ya ba ta aiki a ofishinsa na shugaban ƙasa, a matsayinsa na shugaban ƙasa tana aiki a ƙarƙashin ofishin Umar ɗan Khattabi Allah ya kara masa yadda, aikin ofis na ilimin da take da shi akan al'amuran da suka shafi mata, saboda ita din da ilimi ce mai bayanin wato fahimta ne da basira da Allah ya ba ta. Idan da jahila ce za a bata, ba za a fata aikin komai ba, saboda haka tana da hikima, tana kuma da ilimi da basira. Akwai wata mata da sai ilimi, wannan mata tana da kokari kwarai da gaske wajen halartar masallatai da darussa da ake yi da muhadarori, tana da neman ilimi sosai, har ma Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ba ta dama ta samu ta haddace littafin Allah Al-Qur'ani, ta koyo kunce kunce na zamantakewa na iyali da tarbiyya. Lokacin da ya zamanto ƴaƴanta sun girma, wannan mata sai zamanto tana tunatar da su akan sallah, akan abin da ya shafi ainihin karanta Al-Qur'ani da aiki da Al-Qur'ani da dabi'u na ƙwarai, har sai da aka wayi gari ƴaƴanta dai sai da babban limami, limami da masallaci. Ayan kuma ya zamanto mai karantar da Al-Qur'ani, wannan limami ne, wannan malami ne, har uban wato mijin matar kenan cewa yake yi, wallahi ban taba ganin wani alkhairi mafi alkhairin abin da ya shigo gidana ba sama da ainihin wato ilimin matata uwar yayana. Wato ilimin nan da ta yi shi ne babban alkhairin da ya shigo gidanta, wanda ya zamanto cewa shi ne silar karantar da yayan shi har suka zamanto su ne yaya manyan gobe. Kuna da maganar da aka danganta zuwa ga Aliyu bin Abi Talib, yana cewa al-ilmu ko yarfa'u baitan la ibada lahu, ilimi yana daga gidan da ba shi da gishiri, ma'ana gidan da ba kowane gida bane, gidan talakawa ne, su ba kowa bane, ba san su ba ma, amma idan dan gidan yayi ilimi sai gidan ya daukaka kowa ya shiga duniya. Al-ilmu yarfa'u baitan la ibada lahu, ilimi yana daga gidan da bai da gishiri ba shi da kila sai gidan ya daukaka. Amma wal jahlu, shi ko jahilci ya hadumu baitul izz wal karam, yana rubu da gidan da yake da daukaka da karamci sai ku gidan ya lalace saboda jahilci a gidan. Allah ya tsare mu da jahilci. Saboda haka ilimin kiyama ce tasirin shi ba wai ya tsaya bane ainihin wato a kan kanta, ba tasirin ilimin ba ce, wallahi yana tafiya ne har zuwa gaji, ba na karni bayan karni, wannan ilimin ake gane za ku ji malami ya ce ai ni na fara koyon karatun alqur'ani ne a wurin mai ya ta wacce ita ma mai fita wa da shi fara koya mai ko kuma shi wannan malamin da ya koyi karatu a wurin uwarsa za ku ga babban malami ne mai dalibai da yake karantar da ilimi mutane nawa suka koya daga gare shi amma malamin sa na farko ma'aikiyarsa zaman to iyaye na kware abu na biyar da zan yi magana shine samaratul ilmi wato ababin amfanin da ilimi na diyamace yake ainihin wato janyowa na farko dai shine ma'rifatullahi ta'ala aqlul ma'rifa wato idan mace ta samu ilimi zai sa ta san Allah hakikanin sanin Allah domin idan ta san Allah ba za ta yi ƙarya ba za ta yi shirka ba za ta hada Allah da wani ba za ta bi umarnin Allah za ta bi dokokin sa sau da kafa abu na biyu shine wato sihhatul ibadatu wal bu'd anil bid'ah wato ibadatu za ta zama to ingantacciya za kuma ta rika nitantar bid'a abinda bid'a ne mace da ilimi ba za ta rika sakkanta a ciki ba saboda ta samu ilimi kuma ibadatu za ta zama to mai kyau abu na uku shine wato tarbiyatul abna tarbiyatul islamiyyah sahiha zai ba ta dama ta tarbiyantar da ƴaƴanta tarbiyya na musulunci ingantacce wato na huɗu shine himayatul usratu min al-sharafa wato ilimin ta zai ba da dama ta kare iyalin ta gaba daya da duk wanda ke da alaka da ita daga karkata da tabewa an gane ko saboda tana da ilimi samara na biyar shine nailul ajr al-azim fi dunya wal akhirah zai sa za ta samu lada mai girma gwaggwaba a nan duniya da kuma gobe kiyama na shida al-qudratu ala da'wa fi lillahi ta'ala bi hikma za ta samu dama da karkashin iya yin da'awa zuwa hanyar Allah da hikima da basira za fada ba har gowa za ta sa hikima wajen magance matsaloli da ainihin wato kyakkyawan mutane Allah mu dauki sarki shi da dabu sai wasiya ga iyaye na mata wajen neman ilimi na farko ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah ku yi ikhlasi domin shi da abin da ake nema ba ne ikhlasi ba to yana zama asara yana zama banna ga shi kansa wanda yayi wannan abu an gane ko amma idan aka karfafa niyya to Allah zai bada ladan wannan aiki amma in an gama babu niyya cewa sai zama an yi asara ka saboda ka karfafa niyya a idan Allah abu na biyu shine albada bi ta'allum al-aqidah al-islamiyyah wal ibadat abin da wato farawa da koyon aqida a san tauhid abota wa Allah shi kadai ya yake sunayensa sifofinsa an gane ko alisanci shirka ya wadu wani abun da ya shafi hada Allah da wani kar'a yadda babu wani abu da mace za ta samu a wajen wani sunan shi boka ko malami wanda za ta same shi wai a wurin mijinta matukar ba ta yi biyayya ga mijin ba babu wani abun da ya shafi sihiri wanda yake sirce zuciyar ɗanar mijin sama da biyayya yana yi barna bare faranta zuciyar mijin shi ke ta mallaki zuciyarsa amma zuwa wurin malami ko zuwa wurin wani boka da sunan ayi addu'a ko ayi tsafi ko ayi tsubbu ko ayi wani abu wallahi ba abun da mace za ta yi abu na farko da za ta fara yi shine ga rasa imaninta kun ga za ta mutu kafara Allah ya kare mu sannan abun ba zai yi bukata ba za ta biwa sannan a ci zuciyarta sannan in ba ta yi sa'a ba ma ta je ta fada cikin sabon Allah shi ma kansa shirkan dama sabon Allah Allah ya kare mu abu na uku da nake mana wasiya shine al-muhafazatu ala hudurid durus al-ilmiya ina ba ku shawara lalle ku riƙa kokari kuna kiyaye halartar majalisoshi na zikiri na ilimi a makarantar islamiyya kar ku riƙa fashi a majalisi ake yi na maza ko na mata abubuwan wanda za ku iya zuwa ko da na maza ne in dai akwai wurin mata ku je a na mata ne ku riƙa halarta ku saurara karatu a wurin malamai masu tsoron Allah rabbaniyyun shawara ta gaba shine qira'atul qur'ani farin bi tadabbur karanta alqur'ani bi tadabburi ba wai karanta shi fir kin haddace kin iya ai ta aran miya bace a wannan ba shi bane karantawa da tadabburi me ma'anarsa me Allah yake faɗa miki idan kina karanta qur'ani Allah ne yake magana da ke haka magabata suka ce in kina so ki magana da Allah ki tashi ki Allah in kina so Allah yayi magana da ke to ki karanta alqur'ani shawara ta gaba shine shi da ahlul ilmi kina kokari kina tambayan masu ilimi malamai masana amma yashkalu min umur ad-din akan duk abin da yayi shirki ce miki na al'amuran addini farkar da yin abubuwa da ka kan mu karanto aya ko fasalu ahlul dhikri in kuntum la ta'lamun akan bai masana ba zuwa ya abul jahilci Allah ne ce fasalu ahlul dhikri Allah ne kuma ce fasalu al-adin da sauran abubuwa da yawa da aka ba mu umarni a sharanci ko wani masarake da ya dade yana neman Allah ya bashi haihuwar ɗan namiji wanda zai gaje shi bai samu a lokaci guda kuma akwai wani dan kasuwa mai kudi da yake so Allah ya bashi haihuwar ɗan namiji shi ba bai samu ba sai Allah ya kaddara aka zo asibiti lokaci ɗaya matan su suka zo naƙuda da aka zo naƙuda sai ta taya fita namiji sai ta taya fita mace ɗaya mace wanda suka koma ta sarki suna har sun masa albishir ranke da an samu magaji sai murna wanda suka koma ta alhaji dan kasuwa mai kudi shi ma sun masa albishir ai mata ta taya fita namiji likitoci sun samu kuskure ba sa ta ga wane ne ta fi namijin waye ta fi mata aka zo aka dinga rikici wannan basarake yana ji da sarauta wannan shi ko basarake wannan dan kasuwa yana ji da kudi kowa yana ikirarin ɗansa ne na mijin to ita mutum waye uwarta inda dai matan biyu ne kuma ɗaya ɗaya kowa ta haifa ai dole akwai wani taya fi mata akwai wani taya fi namiji rikici ya balle medical director asibitin ba musulmi ba ne da sauran likitoci akwai ɗaiɗaikun musulmai akwai ma'aikata musulmai da waɗanda ba musulmai ba hankalinsa ya tashi ƙwaƙwalwarsa ta yi caji ya rasa ya za a kashe wannan matsalar kowanne yana ji da kanshi so da an samu kuskure to yanzu ya za a yi da ya koma ofis ya yi shiru ya zubin masinjansa a ofisinsa musulmi ne shi ne ke ranke da me yake faruwa ne haka ce ya ce wallahi wannan abin da ke faruwa ka ba tsaye hankali na ya tashi kwanan su uku kenan suna rikici a asibitin a ci a sallama iyaye su ba san wa za a ba namiji wa za a ba ya kashi ya ce kazi kazi ya ce ta awon mai sauki da ranke rade ai mu wannan akwai akwai hukunci a cikin alkur'anin mu ya ce akwai a cikin ya ce kwarai da gaske ya ce gobe zan zo maka da ansa ya kira ruwa ba lema yana zuwa ya tafi ya samu limaminsa a unguwa ya ce akar maka Allah ka wani mara kira ruwa me ya faru ya ce kaji kaji abin da ya faru a asibitin da nake aiki kuma na ce akwai hukunci a Qur'ani saboda ni dai na san Allah ce fasalu ahli dhikri ne to shine na zo in san bai ka ahli dhikri yanzu za a raba gaddama tsakanin wayannan mata malam ya ce kwantar da hankalinka kamar ka kashe dan sarki ba matsala akwai ko ka fada gaskiya akwai hukunci cikin littafin Allah ya ce akwai ko shi haba ai na sani ya za a yi malam ya ce ka je ka gaya musu a je a samu wayannan mata su biyu da suka haihu a taho da su ba za a zo da su duk malam bane ba yau a su zo dukan su a gaban kowa kowace a bata kwalba a samu kwalba girman su daya wannan kwalban kamar a samu wannan roban guda biyu wanda girman su daya duka ko karama ko babba gwargwadon dai duka girman su ya zama iri daya ne sai a ba kowace mai jego cikin yan matan nan da suka haihu kowa a bata kwalba daya a manna sunanta a jiki wannan ma a bata kwalba a manna sunanta a jiki me za ta yi kowace ta je ta matso ruwan nonon ta ta cika shi fam da wannan kwalba ta cika shi idan ya cika fam ya yi fal kowace sai a kawo ruwan nonon ta da sunanta dama a jiki mai ruwan nonon ba na wata bane ko shi kenan sai a ɗauko wa'innan nonon sai a ɗaura su a kan sikeli a ɗaura nauyinsu kwalban dama nauyinsu da komai iri ɗaya ne ya ce to duk matar da ruwan nonanta ya rinjayi ɗaya da an ɗaura ba dai za ta ba za ku wani nonon ya yi ƙasa ya fi nauyi to wanda ya yi ƙasan nan ita ce ta haifi ɗa namiji wanda kuma aka rinjaya ya yi sama to ita ce ta haifi ɗiya mace saboda cikin alƙur'ani ne Allah ya ce lil zakari mithlu hadzil unsayayn wato rabon ɗa namiji ɗaya shi ne ka san mata guda biyu to a ruwan nono ma na halitta idan mace ta haifi ɗa namiji Allah yana ninka masa sinadarin da ke ciki na shan da ta jariri da mutum zai sha sama da wanda idan iyama ta ce jariri take sha ninki ne haka yake a kasa kuma ga kunan iyayenmu da za ku tuna lokacin da kuke shayar da ɗan namiji kun san namiji akwai tsotso a ba sauki nan 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 ai tsotso amma mace fa za ku ga ai kaɗan saboda abin naka ka so ɗaya ne shi ko nashi ninki ne ana zuwa ko aka yi haka aka auna kawai wallahi sai ga nono ya rija aka zo kawai sai da aka ba wannan mai namiji aka ba wannan mai mace sai kuma aka ce na wallahi ga maka mun wallahi kun gani hankin ma irin naka wallahi ya medical director ya musulunta ma'aikata a asibitin suka yi kalmar shahada suka musulunta saboda ayin ta maslaha a cikin addinin musulunci so da haka a rika tambayan malamai a cikin matsaloli na mene na al'amuran rayuwa da addini idan sun taso shawara ta ƙarshe shine ainihin wato yin aiki da abin da aka koya na ilimi
kar ki zo ki karatu ki ajiye karatun aiki aiki da duk abin da kika koya an fahimta wani darasi ne mutane tabbaka shi a cikin al'amuran ki ne yau da kullum kar ki zo ki tara karatu amma babu aiki da karatun kar ki tara littattafai amma ba karantawa a ga karatun a jikin ki a dabi'un ki annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye na Aisha dabi'un sa tace dabi'un sa alqur'ani ne kana khuluqul qur'an duk abin da qur'ani ya halatta qur'ani annabi ya halatta wannan abin duk abin da qur'ani ya haramta annabi ya haramta haka ake so ke ma idan kina tafiya ga qur'ani na tafiya a ga musulunci na tafiya dabi'un ki a mu'amalar ki a maganar ki kina tafiya matsayin ki na tsaya masu ci koma gefen hanya ka ga ki a tsakiyar titi gefen hanya shine hanyar tafiyar mutum in kin sa hijabi ki nufi da kamala sarki ka tafiya da birgiza kama kira bubun 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 amma an koro ki a yi tafiya a cikin natsuwa Allah ya ce waqfid fi mashika wa sallam me waqdud min sauti in zaki magana ki magana murya hada ka ki dinga ihu zo kina magana zani ne a lokacin kaman ga tari aka dafa a mace mace ce ta tsaya a matsayin ta mace Allah ya shirye da yan uwa masu albarka al'umma gaba daya kwata ana buƙatar ilimin mace muna buƙatar ki a matsayin ki na mace ki zama kin yi ilimi karkiwa al'umma ki tana buƙatar ki mu ba muna buƙatar ki kowa na buƙatar ki a matsayin ki na mace mai ilimi a matsayin ki na mace mai bada tarbiyya wanda zaki hada tsakanin ilimi da kuma aiki da abin da kika koya a ibadin ki a da'awa saboda haka ki yi kokari yake yar uwa mai albarka wajen neman ilimi na shari'a musamman ilimin shari'a idan kuma kika hada da zamani ma abu ne wanda yake mai kyau ina fata muna fahimta ilimi haske ne shi ko ilimi yana zama haske kuma sababi ne na ainihin wato samun tsira a nan duniya da kuma gobe kiyama ina roƙon Allah da yake sarki ya fahimtar da mata na musulmi ilimin addinin musulunci da kuma ainihin wato sanya su zama cikin mata masu da'awa akan alkhairi abinda na faɗa daidai ubangiji ta halaya kuma lada wanda muke kuskure ko karancin ilimi alamun yake tafiya mai mana wannan shi gulgula na sallah muna fata Allah ya sa a yi shi lafiya a gaba lafiya zabukan da ke tinkara mu muna addu'a Allah mu yake sarki ya sa ya za mu shi gaba ne kware da abin da ya farfa mu Allah ya mana maganin sa wannan yake nan Allah ya zo da mu lafiya ya Allah ban mu da mu mai albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum